VOA Afrique, Washington DC.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikin sa za a ji cewa jami'an da suka sa ido a zaben shugaban kasar Nijar zagaye na biyu da aka gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairu. A ƙarshen kungiyar sansa da sun bayyana gamsuwa da yanayin da zaben ya gudana. Za a ji kuma wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Mainukai ne yi da tsohon babban hafsan sojojin Najeriya Janar Tukur Burtai. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma bari mu fara da sauraron labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. An kashe jakarin Italiya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo a wani hari da aka kai wa ayarin motocin Majalisar Dinkin Duniya a kusa da garin Goma da ke gabashin Congo. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya WFP ta ce wasu mutane kuma biyu sun mutu, wasu da dama suka jikkata a harin wanda aka kai ranar Litinin, wanda ya kashe jakarin Italiya Luca Attanasio. Wani mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa muryar Amurka cewa sauran mamatan biyu sun haɗa da ɗan ƙasar Italiya da kuma wani direban hukumar WFP ɗan ƙasar Congo. Ya ce harin ya auna motocin WFP guda biyu waɗanda ke tafiya kimanin kilomita 25 arewa maso gabashin Goma. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Jiya Litinin, Mayor Garland, wanda aka gabatar da sunansa don tantancewa a matsayin Attorney General na Amurka, ya kira afkawa ginin majalisa da magoya bayan Trump suka yi ranar 6 ga watan Janairu hari mafi muni akan demokaradiyya, kuma ya sha alwashin bin diddigi wajen bincike. Ban taɓa tsammanin zan ga haka ba a rayuwata, abinda galan mai shekaru 68 ya faɗa wa kwamitin kula da harkokin shari'a na Majalisar Dattawa jiya Litinin. A zaman tantance shi ya zama babban jami'in sa abu doka a ƙasar a matsayinsa na shugaban sashen shari'a. Ina iya tabbatar muku da cewa wannan shine babban abin da zan sa a gaba, kuma shine batun da zan fara samun bayanai a kai idan har an tabbatar da ni, in ji Garland, tsohon mataimakin mai taimaka a Attorney General na ma'aikatar shari'a a lokacin gwamnatin Clinton. Sojojin Iraki sun ce akalla rokoki uku aka harba Baghdad jiya Litinin, ciki har da biyu a cikin yankin birnin da aka hana fada, amma ba a samu asarar rai ba. Jami'an sojan Amurka sun ce bayanan farko sun nuna rokokin Katyusha da suka fada yanki na Green Zone sun kusanci ofishin jakadancin Amurka da ke Bagdaza, ciki har da wanda ya fadi kusa da rundunar haɗin gwiwar. Yankin na Green Zone na ɗauke da ofisoshin jakadancin ƙasashen waje da gine-ginen gwamnati, kuma wuri ne da ke fuskantar yawan harharar rokoki. Wata sanarwa daga rundunar sojin Iraki ta ce an harba rokokin ne daga yankin Salam na Baghdad, inda roka ta uku ta fada cikin Al-Harithiya. Sanarwa ta ce rokokin sun yi ƙaramin ta'adi, ciki har da lalata wasu motocin farar hula hudu. Labaran duniya da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya sanar da shirye-shiryen fara sassauta matakan kulle na coronavirus. Yana mai yabawa da shirin rigakafin da kasar ke yi da sauri don ba Birtaniya dama fara sake budewa ranar 8 ga watan Maris. Nan da makonni biyu, dalibai da yara 'yan makaranta daga duk makarantu da sauran cibiyoyin ilimi suna iya sake komawa koyarwa ido da ido daga ranar 8 ga watan Maris. Mutane kuma za su iya haduwa da mutum daya daga wajen gidansu don shakatawa a waje, abinda Johnson ya faɗa wa 'yan majalisa a Westminster kenan. Tun farkon watan Janairu, Birtaniya ta kasance daga cikin kulle mafi tsanani a duniya, tare da rufe makarantu da jami'o'i da dakatar da cuɗanya da jama'a, kuma ta tilasta an rufe duk wasu shagunan da ayyukansu ba su da muhimmanci. Wani jirgin jigilar hukumar sama jannatin Amurka ta NASA ya isa tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa ISS jiya Litinin, ɗauke da sama da kilogram 3,600 na kayan abinci da kayayyaki zuwa ɗakin bincike na sararin samaniya. Jirgin, wanda kamfanin Northrop Grumman ya kera, an daure shi a sashin tashar ISS mai fuskantar duniya jin kaɗan da isar sa. Baya ga kayan amfani na tashar sararin samaniya, kayayyakin da jiragen ke dauke da su sun hada da kayan aiki don gudanar da binciken kimiyya don kirkirar wata fasaha da za a iya amfani da ita wajen magance cutar ido da samar da kwamfutocin da za su yi aiki a sararin sama da kuma gano dalilin raunin tsokar idanu da 'yan sama jannatu suke fuskanta a sararin samaniya ta hanyar amfani da kananan tsutsotsi.
Kuma da labaran duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar, inda al'ummar kasar ke dakon sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na biyu da aka gudanar a ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu. Jami'an da suka sa ido a wannan zaben a ƙarshen kungiyar Sansa da sun bayyana gamsuwa da yanayin da zaben ya gudana. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a hidar da wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumuni Barmayi da tsohon ministan tsaron Najeriya Janar Masud Dan Ali mai ritaya.
Mata sun yi kokari sun fito da yawa, haka kuma mazabu an sa su kusa da wuraren zabe, sannan kuma mutane sun zo sun fito sun yi zabe sun bi ka'idodin da ya kamata, sun shiga layi sun yi zabe, kuma akwai rajista wanda ake sawa wanda mutane suke zuwa su duba sunan su a yi tikin din su kamin su je su yi zabe. So zabe alhamdulillahi ba laifi.
Buko gano wasu kurakurai ba ko kuma wasu matsaloli da kuke gani?
Kurakuran da muka dan gano kadan ne, amma ba su zama sun lalata zabe ba kamar yadda aka faɗa a cikin communique. Ba a yi takarantsan akan COVID-19 ba, mutane ba su sa mask ba, kun ba su wanke hannukansu ba, kun ba su yi nisa da junansu ba. So kaga wannan shi ma wani abu ne wanda ya kamata cewa ta hanyar lafiya ya kamata a ce an yi shi. Sannan kuma an bude mai aka cewa wurin zabe da wuri, amma har zabe ya kai dare to kuma ba a bada haske ba ko ba wutar lantarki ko kuma wani hitilu da ya kamata a ya nuna mutane in sun zo za su yi zabe da yamma.
Me kuka jiyo daga bangarorin siyasa a game da yadda aka tsara zaben da kuma yadda ya gudana?
Mun saurare duka gefe biyu, kowane ya faɗi nashi, kuma a cikin abubuwan da suka faɗa cewa su ne muke sa kuma muka tabbatar cewa mun duba mun gani cewa waɗannan abubuwan da aka yi a wancan zabe na farko an gyaggyara.
Akwai wasu shawarwari da kungiyar sensar ta bada wannan jikon don ganin cewa a nan gaba ba sake fuskantar matsalolin da kuka ce kun yi la'akari da su ba?
Shawarar da muka bada cewa mun ce ko yaushe za a yi zabe ya kamata a dinga duba waɗannan matsaloli kamar irin na su wannan COVID din da kuma wuraren hasken wuta da kuma cewa a duba cewa jama'a sun fito an yi mobilizing ko kuma an tadda mutane su zo su yi zabe.
A ƙarshe ranka daɗe, wani irin darasi ne za a iya cewa ƙasashen Afirka za su koya daga zaben nan na ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu?
To alhamdulillah, ƙasashen Afirka demokrasi ya zo, kuma in ka duba a Najeriya ma an yi daga gwamnati zuwa wata gwamnati. Nijar yanzu gashi ita ma an zo an yi daga wata gwamnati zuwa gwamnati ba tare da an samu wani miskila ba. Haka ma wasu wuraren su ma muna fatan kamar irin su Cote d'Ivoire da su Benin da sauransu, su ma in sun zo nasu zaben ya zan su yi koyi ga irin abubuwan da aka yi a Najeriya da nan Nijar.
Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya, inda a makon da ya gabata ne tsoffin manyan hafsoshin sojojin kasar suka bayyana a gaban majalisar dattawa domin tantance su a matsayin jakadu. Wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Maina kena ya samu tattaunawa da tsohon babban hafsan sojojin Najeriya Janar Tukur Buratai, wanda da farko ya fara da tambayarsa abinda ya fi faranta masa rai a zamanin da yake matsayin babban hafsa.
Wato in ka duba na yi aiki ayyuka sosai wanda zan yi irgawa, amma a takaice shi ne abin da yake murna da shi, nake alfahari da shi, insha Allah shi ne na bar wannan aikin soja fiye da yadda na same ta. Na same ta lokacin da abubuwa suka taɓarɓare, ci gaba ma ta tsaya cak. To alhamdulillah yau na bar ta tana ci gaba, an samu horo, an samu ayyukan da aka yi na gine-gine, na gyare-gyare, na rawan daji da muke exercise training da wanda ake kira logistics, suna nan ba misaltuwa. Idan aka ce ƙarfi guda ɗaya ko guda biyu, wanda shine fi baka farin ciki ne zaka ce wato da na fara ayyuka na wannan na fara kafawa shine abin da ake kira tafanin ilimi kenan da ikira Nigerian Army Resource Center wannan abun tun kafin na zama soja yana zuciya na to wannan abun zan ce na ji daɗin shi sosai na ji daɗin shi kuma ina farin ciki da shi
kaman menene abin da watakila zaka ce baka ji daɗin sa ba a zamanin ka na babban Hausa ko kuma abin da ya baka takaici ko baƙin ciki ko kuma wanda zaka ce misali kashi ai ina na dama wannan abu
da farko ne zan ce alhamdulillah duk abin da na sa a gaba tun na shiga soja duk abin da na sa gaba na kammala su wanda ban kammala su ba kaɗan ne suka rage dan ana so a ji abin da ban karasa kammala ba wanda kuma kamar ban gamsu da shi sosai ba ba zan ci abin takaici ba ne amma domin na fara wato shine kirkiro motocin yaƙi da muka fara wato bai zo mana ba sai daga baya san shekara ɗaya da ya shige shine muka samu kan wannan gyaran ƙirƙiro motoci namu na kanmu wato wanda muke kira Ezugu MRAP da kuma akwai wata daban kuma ake kiranta Konkaro MRAP to su ne da a ce farko da muka shiga da 2015 wannan abun ya zo mana wallahi da war haka muna da su a Dubai a ƙasan ba wanda zai zo kusa da sojoji in ta yi ta fannin yaƙi ne da makamai yadda 'yan ta'adda suke abubuwan da suke domin za mu same su isheshe za mu same su yadda za mu iya aiki da su wanda taso da kai zai kawo mana ta'addanci ko zai kawo hari kan sojoji ko 'yan farin fula muna nan za mu je da yawanmu yadda sojoji ya kamata suke aiki tabbatar an murƙushe su amma shi ma ba mun takaici ba ne domin mun samu nasara an fara ina fata wanda muka ganin su kuma za su ci gaba da ƙirƙiro motoci a nan ƙasan ba sai sun kawo daga cikin ƙasan waje ba domin abin da yake ci mana tuwa ƙwarya shi ne rashin kawo kayan aiki a lokacin da muke so ƙirƙiro a sashen harbi ma da bindiga duk wanda mun fara su duk mun fara a nan da muke yi kuma sojojinmu ne suke da wasu farin fuda da muka doko su suna aiki da yake ban mu samu yadda muke so ba amma mun sa hanya
tun da General Tukur Tani ritaya kamar da ni misali zaka so a tuna kai da shi
abubuwa da yawa ne zai so a tuna da shi but ainihi na farko a tuna da ni domin kwarewan da muka yi ta wajen aikin soja a yadda na same ta da ba haka ba ne a yadda na barta mun samu ci gaba kuma na ce su tuna da ni akan yadda tankarar matsalolin sojoji ta wajen ilimi ne ta wajen laikira warfare nasu ne ta wajen operation ta wajen training duk wannan muna ɗauka matakai nan da nan ba tare da bata lokaci ba abinda muke na kira a turance responsiveness na uku kuma shine a tuna da ni akan cewa mun kare demokarasiya nan ƙasan mun kare mulkin farin fula kamar wasu suna so su shiga ra'ayi su shiga zuciyar sojoji musamman ma Hausosi domin su yi abinda bai kamata ba
yanzu kuma lokaci ne da Mahmudu Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma
kwadayi ke ta da wulakanci shi ke sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yaushe ne
masarai assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
magana ga tuci ya zama ina lillahi wa ina ilaihi raji'un
shi kuma da ganduje ya shigo a matsaloli sai suka hauhau kashi 17 da gwamnati take biya sai zama ba ta biya
duka ba ta ba wa gwamnati damar matsalan da a cikin da yanda za a sarrafa kudin din fanshu
matsalar fanshu a kasa baki daya abu sai sananniya ba jihar Kano ce kadai ba
asusun fashin da yake bunka bashin sama da naira miliyan 50 ka ce wai kana da karancin kuɗi miliyan 198 don ka biya normal sakamakon ka je ka ciri 15% na kowane ɗan fashin wannan 15% kuma ya haura miliyan 198 to a yanzu mina muke raguwar ranar ina kai ta
Masaurare, kamar yadda aka fara ji, shirin yan kasa da hukuma na wannan makon zai tabo batun haƙoƙin yan pension jihar Kano da yadda yan pension ke fuskantar kalubale saboda tabarbarewar tsarin biyan kudaden pension a asusun kula da dukiyar yan pension na jihar wanda ake wa lakabi da Kano State Pension Trust Fund.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke na sa samura ya zamanto da ne mai himma.
Madalla, masale zancen da nake da ku yanzu haka akwai ma'aikata da suka yi ritaya a jihar Kano tun shekaru 2-3 amma ba su kai ga samun kudinsu na gratuity ba, wato wasu jinkulallun kudade da mai ritaya ke karba daga asusun pension domin fasalta sabuwar rayuwa bayan kammala aikin gwamnati kafin daga bisani ya fara samun kudin pension na wata-wata. Baga haka, yan pension kanan na korafi game da yanke kashi 15 cikin 100 a kudinsu na pension a watannin Nuwamba da Disambar bara.
Lokacin Malam Ibrahim shekaru ne. A wannan lokaci ba mu da matsalar pension. Idan ka fita ka ba da notice na 3 months, ka ba da wata uku notice, kafin ka fito an tanadi kudinka. Abubuwa suna tafiya. So da ita gwamnatin Rabi Kwankwaso ta shigo sai abu ya canja. Daga nan muka fara samun wannan matsala. Haka kwashi kudin ma'aikata aka ja kai wannan gidaje, Bandarawo da Kwankwasiya da Waida. A lokacin ina cikin wanda suka fara hayaniyar me yasa za a dauki kudin mu a yi siyasa da su. A wannan lokacin aka yi ta sa yara suka yi ta zagin mu a gari. So daga ƙarshe ma da gwamnati ta zo ƙarshe suka fito suka ce eh sun yadda sun taɓa kudin mu. To daga nan aka samu wannan matsala. Shi kuma da Ganduje ya shigo, a matsaloli sai suka hau-hau. Kashi 17 da gwamnati take biya sai zama ba ta biya. Sai dai a dauki kashi 8 din nan na ma'aikata shi ake dauka yanzu ake biyan dan pension, amma da gwamnati tana biyan wannan kashi 17 da ba za mu samu matsala ba. Ko yau gwamnatin Kano ta kuma tana biyan wannan 17 duk wata, za mu fita daga cikin wannan.
Wai ku yan pension nan na Kano yanzu ya kuke rayuwa kina?
Allah da yake rayuwa. Akwai yan uwa masu taimakawa, akwai abokan arziki, akwai yan wurare kuma da zaka je kai wani abu ka samu.
Lamido Manir Matawalla kenan guda cikin yan pension na jihar Kano. Comrade Badamati Umar shine kakakin kungiyar Pensioners Forum a jihar Kano. Ya kara bayani filla-filla akan wannan batu.
Magana gratuity ya zama ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Gwamnati da shuɗe kudin ta gada a gwamnati ta gada wajen sama da miliyan 9,000 ta watsar da su. Ta kara bashi wajen miliyan 19,000. Lokacin muna aiki ni da sauran mutane muka yi bar wannan magana muka kai karar gwamnatin a lokacin injiniya Rabi Musa Kwankwaso zuwa FCC. Aka gayyace shi FCC sai da ya kwana biyu a tsare ya zama da jin daki a Bele yake. To wannan gwamnatin ta zo ana sa ran gari zai waye sai zaman tuma bannin da suka yi a yanzu ta fita gwamnatin injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Domin zancen da ake yi shi ne tsarin dokar ta ba da damar karo-karo. Ma'aikaci ba da kaso 8 mun dauke shi aiki employer ya bada kaso 17. To yanzu mun samu wani virus daga bangaren local government da subet dai local government ne. Yanzu subet ita kadai ana bin ta default na over 33 billion naira. Dubu 33 ake bin subet kudin su da ba sa barwa na malaman primary. Sannan local government employee under minister local government su ma ba sa barwa mutane wajen 100 da wani abu ko 200 za su kawo karo-karo. Kamata kowane wata kowa a kawo abun da ya kawo tunda ba bai ɗaya ba ne, amma sai wani kawai zo na office ya zana check na miliyan 100-150 ya ce wa ya biyar a madadin waɗannan mutanen. Rashin yin wannan ya sa kuɗaɗe suka taru wanda ya haura naira miliyan 50,000 asusun pension yake bin gwamnati. Asusun pension da yake bin ka bashin sama da naira miliyan 50,000 ka ce wai kana da ƙarancin kuɗi miliyan 198 don ka biya normal. Sakamakon ka je ka ciri 15% na kowane ɗan pension. Wannan 15% kuma ya haura miliyan 198. To ayi zami na muke ragowar ranar ina kai ta.
To Allah ya kyauta.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai ka ga an more yanci.
Sai dai gwamnatin ta Kano ta kawo hanzarinta kamar yadda za ku ji daga bakin kwamishina na daya a susun fansho na jihar Kano Honorable Mai Fada Bello Kibiya.
Matsalar fansho a kasa baki daya abu sai sananniya, ba jihar Kano ce kadai ba. Alhamdulillah, tun zuwan wannan gwamnati ta mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje, an yi kwamitoci akan abewa gwamnati shawara yadda za a gyara al'amuran. A ƙarshe an yi kwamiti ƙarƙashin deputy gwamna, wanda kuma rahoton kwamitin nan an kai shi council, wanda kuma za a zauna da dukkanin masu ruwa da tsaki kamaki a duba a gani ya ya kamata a kullo wannan matsala da take cinyewa akan harkar abin da ya shafi haƙƙin ma'aikata da suka bar aiki.
Jimlatan nawa ne ma'aikatan nan da suke jiran haƙƙin su a wurin wannan hukuma?
Jimlar kuɗin da mutane suke bi a wannan gida ta haura biliyan 20 da sunan gratuity. Tabbas wannan akwai wannan matsalar, ta kuma matsala da ake samu, matsalar da aka samu wadda take ta ƙasa baki ɗaya ko ma ta duniya a wani lokacin na kare tattalin arziki na duniya gabaki ɗaya, wanda idan kuɗi da yake shiga gwamnati yayi ƙasa, dole abubuwa ma za a sami matsala wajen gudanar da su.
Me kuke gaya wa ma'aikatan nan ne dangane da waɗannan haƙoƙi nasu, tunda kuma kun yarda akwai haƙƙin nasu akan ku?
To, abinda muke gaya musu dai shine bai wuce wannan bayanin ba da na yi a baya na yanayin da ake ciki da kuma kokarin da muke tsakanin mu board of trustee da ita gwamnati wajen samun bakin zaren na warware ita wannan matsala a halin yanzu.
To, amma masana dokokin ƙasa da shari'a sun yi fashin baki akan kundi ko daftarin dokar da ta kafa asusun fansho na jihar Kano.
Dokar fansho ta jihar Kano wato wacce aka yi mata kuskure ma a 2007. Abinda ta nuna cewa ma'aikaci idan ya yi aiki ya zo lokacin yin ritayarsa, ko kuma ya ritaya ta kashin kansa wanda kuma ya kai shekaru da dokar ta faɗa, to a bashi haƙƙinsa na gratuity. Daga nan kuma za a ɗora a lissafi bisa annazin sashi na 7 na yanda za a fitar da yaya za a yi masa lissafin pension, wato kuɗi da ake biya na wata-wata din nan. Sannan kuma idan mutum ya gama aiki, abinda doka ta ce, wato kalmar da ka amfanta a doka ita immediately na nufin da zarar misali cikin sauri da gaggawa a biya shi haƙƙinsa. Kuma kaga dokar abin da take ma shi tsari muke nema ya faɗa, ina ganin sashi na 209 ne, kaga ai ba a rage wa ma'aikata albashi ƙara musu ake. To, shi ma kuma ɗan fansho kamata a ringa dubawa tsarin mulki ma abin da ya ce in an ƙara albashi misali to a ƙara ɗan fansho, ko kuma aka duba fansho aka ƙara to ɗan albashi su ma a dube su. A bisa doka ba ta ba wa gwamna damar misali katsalandan da yanda za a sarrafa kuɗin ɗan fansho. Iya ruwansa misali wato ya tabbatar da mutanen da ya saka suna aikin sa yadda doka ta nada, su kuma 'yan majalisa suna ke tsaya kallo.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, kosassu babu firaraita, da rashin aiki da galabaita, koyawan banza ko sata, a ƙasa duka kan ba tarbiyya.
Lawyer Nasir Adamu Aliyu kenan mai lambar kwarewar aikin lawyer ta SAN, kuma shine cikamacin shirin yan kasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku cikin nasara, Mahmud Ibrahim Kuri daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu, ba ma fatawar ne mal samu.
To, madalla, gaida Mahmud Ibrahim Kuri. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Mumuni Barma zai kawo mana sharhin jaridun Nijar.
Zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Nijar da aka gudanar a ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu na kan gaban labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridu a jamhuriyar Nijar a wannan mako. Jaridar Le Sahel ta ce mafarkin 'yan Nijar ya kusa zama gaskiya, domin ta hanyar zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu, wani zababben shugaban ƙasa da ke kammala wa'adin mulkinsa zai damƙa ragama a hannun wani sabon zababben shugaba a karon farko a tarihin wannan ƙasa. Jaridar ta ambato shugaba Isuhu jim kaɗan bayan da ya kaɗa ƙuri'arsa yana yabawa al'ummar Nijar saboda halin dattakon da ya ce sun nuna a yayin babban zaben da aka gudanar a wannan ƙasa. yana mai cewa alama ce ta samun gogewa a fannin siyasa. Jaridar Levenement ta bayyana cewa duk da yake a jumulce ana iya yaba yanayin da aka gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa, a daya gefe an yi fama da matsaloli a wasu sassan kasa, misalin hatsarin da ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an zaɓe kimanin 7 a yankin Tilaberi bayan da motar su ta taka nakiya. Jaridar ta ce ba idan wannan mummunan al'amari, bayanai daga kawancan kungiyoyin COSEN masu aikin sa ido a sha'anin zaɓe sun yi nuni da cewa an fuskanci rigingimu masu nasaba da wannan zaɓe a wasu garuruwa, ciki har da birnin Yamai, inda wasu malaman zaɓe suka yi ƙoƙarin cika akwatuna da ƙuri'u ta ɓarauniyar hanya. Jaridar Le Canard Enfiri ta ruwaito cewa wajibi ne al'ummomin Nijar da na dukkan ƙasashen Afirka su dage haikan don ganin an baiwa talakawa abin da suka zaɓa, ta yadda za a kawo ƙarshen shishigin da wasu daga cikin jakadun ƙasashen duniya ke yi wa harkokin gudanar da zaɓe a matsayin wata hanyar ci gaba da yi wa nafiyar Afirka mulkin mallaka. Jaridar ta ce kafa kwamitocin fake akwatunan zaɓe wani mataki ne da ka iya kawo ƙarshen cin hancin da ake zargin wasu jami'an zaɓe da aikatawa a wasu ƙasashen Afirka da nufin canza sakamakon zaɓe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, a gaida Sule Mumuni Barma, za mu kuma kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Shugaba Joe Biden ya kira China kasar da ta fi gasa da Amurka, sannan ya bayyana a fili cewa a shirye yake ya tunkari kalubalen China. Za mu tunkari rashin gaskiyar da China ke yi a fagen tattalin arziki, mu dakile matakanta na takala don mu taka mata burki saboda lahanin da take yi ma batun haƙƙin ɗan adam, kayan fasaha da shugabancin duniya. Shugaba Biden ya kuma ce Amurka a shirye take ta yi mu'amala da ƙasar Sin a matsayi na ƙarfi. Sakataren harkokin waje Anthony Blinken ya faɗa a wata hira ta gidan talabijin na CNN kwanan nan cewa matsayi na ƙarfi na nufin ƙawance mai ƙarfi. Wannan wata fa'ida ce a gare mu, ba ƙasƙantar da ƙawancenmu ba, in ji shi. Yana nufin sake shiga ciki da yin hulɗa da duniya, domin idan ba mu yi haka ba, China za ta cike gurbi. Sakataren Blinken ya kuma jaddada cewa shiga daga matsayin na ƙarfi yana nufin kare ɗabi'unmu, rashin yin watsi da su yayin da muka ga ana take haƙƙin ƴan Uyghurs ko demokradiyya a Hong Kong, in ji Sakataren Blinken. Yana nufin tabbatar da cewa mun kasance da ƙarfin soja don hana kai mana farmaki, kuma yana nufin ƙarfafa mutanenmu ta yadda za su iya yin gasa yadda ya kamata. A wata tattaunawar tarho tsakanin Sakataren Blinken da babban jami'in diflomasiyyar China Yang Jisung, Mr. Blinken ya jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da kare haƙƙin ɗan adam da demokradiyya a Hong Kong, Tibet da Xinjiang. Ya bayyana cewa Amurka za ta yi aiki tare da ƙawayenta wajen kare ɗabi'un dukkanmu da muradinmu don gurfanar da PRC saboda yunkurin da take yi na barazana ga kwanciyar hankali a yankin India da Pacific game da ɗaukacin mashigar ruwan Taiwan. Ya kuma matsawa China ta shiga sahun ƙasashen duniya wajen yin Allah wade da juyin mulkin da sojoji suka yi a Burma. Sakataren Blinken ya faɗa wa CNN cewa shugaba Biden ya fito ƙarara, ya nuna cewa yana so ya sanya, zai sanya, kuma yana masanya batun haƙƙin ɗan adam da demokradiyya a sahun gaban manufofinmu na harkokin waje. Sabili da haka, ko China ce ko kuma duk wata ƙasa da muke da matuƙar damuwa, wannan zai kasance wani abu ne wanda za mu baiwa muhimmanci. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke Birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce duk ku kasance lafiya daga nan Birnin Yamai.